Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Murtala Faruk sanyin nan ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki, muke farin cikin sake dawo muku a cikin wannan shirin. A wannan hantsi na Talata 18 ga watan Fabrairu shekara ta 2020. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta Najeriya Ibrahim Magu ya ta'allaka kalubalen tsaro da kasar ke fuskanta da cin hanci da rashawa da yake tutuwa dukkan bangarorin kasar.
Duk iskancin da yake faruwa yanzu maganan kashe-kashe duk ƙarshen ta corruption ne. Ga nan kuma mun ba mu da development, ba mu da cigaba, ga shi ga makaranta malamai ba a biyansu, matasa ba a aiki.
Sanata Shehu Sani ya yi fashin baki dangane da wasiƙar da mai baiwa shugaban ƙasa shawara ta fannin tsaro ya rubuta wa shugaban ƙasa dangane da rashin jituwarsa da shugaban ma'aikata na fadar shugaban ƙasa Abba Kyari.
Duk mutumin da ke ƙarƙashin ka inda kai yake ma aiki, ko ya kamata a ce ya haɗa kai don ya tabbatar cewa ya kare mutuncin ka da kanka. In kuma ya kasa yin wannan abu, ko kuma ya zama cikas da irin wannan abu, ko rai ce ya kamata.
To ma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Yau Talata, jami'an lafiya a China sun ba da rahoto mai cewa yawan mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar mura coronavirus sun zarce 71,000, yayin da kuma yawan waɗanda cutar ta kashe suka haura 1,800. Wajen mutane 11,000 daga cikin waɗanda suka kamu da cutar ne suka warke. Jami'ai a lardin Hubei na China da ke zaman inda wannan annobar ta fi yin bala'i, jiya Talata sun bayar da rahoton cewa wasu ƙarin mutane kuma 93 sun mutu, a daidai lokacin da wasu ƙarin ma'aikatan lafiya suka iso wurin saboda su taimaka ma ɓangaren lafiyar wurin, wanda ya ta fama da matuƙa tun bayan da aka gano cutar a karon farko a watan Disamba. Shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗi ranar Litinin cewa bayanan da aka samu na nuna cewa ana samun raguwar kamuwa da cutar, duk da haka ya ce dole a ba a hankali. Shugaban ƙasar Siriya Bashar Assad ya ce birnin Aleppo da ke zama cibiyar tattalin arzikin lardin zai farfaɗo ya kuma yi irin ƙarfin da ba a taɓa gani ba, bayan da dakarun Siriya suka sake karɓe ikon yankin daga hannun mayakan a ware. A wani jawabi da ba a saba gani ba ta gidan talabijin ranar Litinin, Assad ya ce sojojin kasar ba za su tsaya ba har sai sun yi cikakkiyar nasara, ko ba daɗe ko ba jima. Ya ci gaba da cewa 'yantar da yankin da aka yi ba yana nufin ƙarshen yakin ba ne, kuma ba yana nufin ƙarshen makirci ba ne, haka zalika ba yana nufin ƙarshen ta'addanci ko miƙa wuyar abokan gaba ba ne, yana nufin mun goga hancinsu a shara a matsayin sharar fagen cikakkiyar nasara. Ranar Lahadi ne babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya fara wata ziyara aiki ta kwanaki uku a ƙasar Pakistan, da kira ga ƙasashen duniya da su goya ma ƙasashen da ke ci gaba da ɗawainiyar da miliyoyin 'yan gudun hijira daga Afghanistan da ya ƙiyaɗeta. Da yake magana da manema labarai a Islamabad, babban birnin Pakistan, Guterres ya ce duk da ƙalubalen da take fuskanta da kuma ƙarancin taimakon da take samu daga ƙasashen duniya, Pakistan na baiwa 'yan gudun hijira Afghanistan masaukai har na tsawon shekaru 40, wanda hakan ya sa ta zama ƙasa ta biyu a duniya da ta fi karɓar 'yan gudun hijira. Ya ci gaba da cewa,
I want to reaffirm that the preferred durable solution for refugees has always been voluntary.
Yace ina son na ƙara jaddada cewa har kullum mafita mai dorewa a batun 'yan gudun hijira shine a mayar da su ƙasashen da suka fito bisa yardar su, kuma cikin mutunci da kare lafiyar su. Wannan ma haka yake ga 'yan gudun hijirar Afghanistan.
To Sarfilu zai sake shigowa da ƙarin labarai an jima kaɗan. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC ta ta'allaka ƙalubalen tsaro da ƙasar ke fuskanta da cin hanci da rashawa da ya katutuwa dukkan ɓangarorin ƙasar. Shugaban hukumar Ibrahim Magune ya bayyana haka sa'ad da yake ganawa da manema labarai a Kaduna, inda ya ce hukumar ba za ta iya yaƙin ita kaɗai ba har sai al'ummar ƙasar sun taimaka mata. Wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara ya halarci ganawar, ga kuma rahotonsa.
Condition da aka samu kamar last year 2019 an samu sama da 1,218 wannan 2020 din nan anan this year from January to yau mun samu fiye da 48 convictions da bayan ta kosu kuma mun samu vehicles motoci wanda kaman sama da 400 an samu final for future so muna da muna kokari amma muna so a taimaka mana ba za mu iya ga su aikin Najeriya muna da yawa duk iskanci da yake faruwa yanzu maganan kashe-kashe duk karshen ta corruption ne ga nan kuma mun ba mu na development ba mu na cigaba ga shi ga makaranta malamai ba a biyan su matasa ba aiki so shi yasa nake a taimake mu mai duka haƙƙin mu ne
malam Ibrahim Magu ya ce shari'a na matukar kawo cikas ga hukumar ta EFCC wajen kwato dukiyar da ake zargin an sace wannan ƙasa
yes muna karɓar kuɗin an karɓi kuɗin mun sometimes sai mun je kotu sai mun je gaban hukuma kasan yanda hukuman take sai an ja kamar wannan case nan na kwanaki sai da aka yi shakara 12 sannan muka samu conviction lokacin ya dauka mun tsaya sai kotu ta ba da umarni sannan za a yi abubuwa so abun yana discouraging because lokacin kotu din yana dadewa so shine babban matsalan
ɗaya daga cikin damoyin da ƴan ƙasa ke yawan nunawa dai shine yadda za a yi amfani da dukiyar da aka ce EFCC na ta karbowa kuma malam Ibrahim Magon ya warware wannan batu
ba za a yi amfani da kudin ba sai kotu ta ba da umarni kotu ne za ta ga muka za ta ga mana ga yadda za a yi da kudin sannan gwamnati ta samu kudin in kotu ce a ba gwamnati sai mu daki kudin mu ba gwamnati sai amfani da ta amma yawanci yanzu abinda ake yi ana so duk kudin da aka samu a tsara su a yi amfani da su wajen specific ko wajen gina asibiti ko wajen biyan albashin pensioners so da nan tashi ne ba za a ce ga yadda aka yi amfani ga yadda aka yi
A talatar nan ne dai hukumar ta yaƙi da cin hanci rashawa a Najeriya EFCC ke bukin yaye wasu jami'an hukumar waɗanda suka samu horo akan yaƙi da cin hanci rashawa kuma ana sa ran shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne ma zai jagoranci wannan taro a jihar Kaduna Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga kuma Sarfilu ya dawo da ƙarin labarai.
To a halin da ake ciki kuma wani harin kunar bakin wake da aka yi jiya Litinin a wani wajen taro da ke kudu maso yammacin Pakistan ya kashe akalla mutane 8 tare da raunata wasu 20. Sai dai nan take babu wanda ya dauki alhakin kai mummunan harin akwai ta da ke zama hedikwatar lardin Baluchistan. Shugaban 'yan sandan yankin Abdulrazak Chima ya faɗa wa manema labarai cewa mutumin da ya kai harin ya tayar da nakiyoyin da ke jikinsa lokacin da wani mai gadi ƙoƙarin dakatar da shi daga shiga wajen gangamin na masu rajin addinin Musulunci. Shugaban ƙasar Afirka ta Kudu na zamanin wariyar launin fata na ƙarshe, Frederick de Klerk, ya fuskanci fushin jam'iyyar nan ta ANC mai matuƙar tasiri. Da wasu kuma mutanen da dama tun bayan da ya ce bai yi imanin cewa tsarin nuna bambancin launin fata wani babban laifi ne akan bil'adama ba yayin da wannan magana da ya yi tun farkon watan nan ta haddasa fushi manyan 'yan bokon Afirka sun lura cewa akwai alamun mantuwa akan abin da suka gabata gare shi kuma sun ce wannan abu da yake rike wanda ya rike ba abu bane da ƙasar Afirka take tunkaho da shi ba De Klerk ya taka rawa wajen kawo ƙarshen nuna bambancin launin fata ta hanyar sakin Nelson Mandela da gidan yari tare da samar da hanyar demokradiyya a shekarar 1994. A shekarar 1993 De Klerk ya samu lambar yabo ta zaman lafiya Nobel shi da Mandela kan rawar da ya taka na kawo ƙarshen gwamnatin da take nuna bambancin launin fata tare da daukar bakaken fatar kasar masu rinjaye a matsayin marasa galihu. Daga ƙarshe yawancin mazauna birnin Juba sun yi maraba da matsayar da shugaban ƙasa Salva Kiir ya ɗauka ranar Asabar na yin watsi da tsarin jihohi 32 da ƙasar ke da su yanzu, tare da kuma ga tsarin tun asali ake da shi na jihohi 10 da wasu yankunan mulki 3. Kiir ya raba Sudan ta uku, wato Sudan ta kudu zuwa jihohi 32 lokacin da yakin basassa ƙasar da ya shafa shekaru 5 da rabi ana yi tun daga watan Disamba shekarar 2013. Yanzu an dawo tsarin jihohi 10 wanda na ɗaya daga cikin buƙatun shugabannin 'yan adawa a zaman tattaunawar da suka yi da shugaban ƙasar domin samar da gwamnati. Duk da yake yawancin 'yan Sudan ta kudu sun ce wannan abu da shugaban ya amince kamata ya ce ya fara tun da daɗewa, haka kuma ya sa suna tunanin zaman lafiya da kwanciyar hankali zai dawo ƙasar.
Tawa gaida Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kwanan nan ne mai baiwa shugaban kasa shawara a sha'anin tsaro Babagana Mungunu ya aike wa shugaba Muhammadu Buhari wata wasiƙa inda yake korafi akan yadda shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin tarayya Abba Kyari yake yin kakagida da hana ruwa gudu ga aikin ofishin nasa na tsaro. Yusuf Aliyu Harande ya tattauna da Sanata Shehu Sani dangane da wannan batu.
Maganar rashin isuwa tsakanin jami'an da suke karkashin shugaban ƙasa ba yau aka fara ba, dan an dade ana yi. To amma abin damuwa yanzu shine tunda abin ya jibanci bangaren tsaro. A halin da Najeriya take ciki a halin yanzu, ya kamata a ce duk wani masoyi na shugaban ƙasa in kuma yana da ƙarfin shugaban ƙasa yake ba aiki. To ko ƙasar ya kamata su sa a gaba inda za a kawo ƙarshen wannan kashe-kashe da sace-sacen da ba. Amma wannan wasiƙa da shi Babagana Mungunu ya rubuta, wato kamar ya tabbatar da zargi da ake ta yi, kuma ya fito da abin fili, kowa ya gani cewa ɗaya daga cikin dalilin da ya sa wannan gwamnati ta gaza kawo ƙarshen matsalan tsaro a ƙasar nan yana da nasaba ga su kansu rashin jituwa da rashin zaman lafiya tsakanin mutanen da suke kusa da shugaban ƙasa da kuma jami'an tsaron fanni-fanni da ya kamata su kawo ƙarshen wannan abu, haɗa kai don su kawo ƙarshen wannan abu. Saboda haka wannan takarda ya fito fili ne, ya nuna ma jama'a cewa abin da ake zargi gaskiya ne, kuma in dai haka za a ci gaba, to haka za a ci gaba da zama a cikin wannan hali har zuwa ƙarshen wannan ƙarshen wannan gwamnati.
To ana iya cewa kenan saboda a cikin wasiƙar shi ya rubuta cewar shi Abba Kyari yakan yi kakagida, kuma Abba Kyari baya barin shugaban ƙasa ya san wani abu. Hasali ma yana cewar Abba Kyari yakan zauna da jami'an tsaro yana ba su oda ba tare da sanin shugaban ƙasa ba.
Idan ka ga irin waɗannan abubuwa suna faruwa a ƙarƙashin shugaba, to ba kowa ke da mai zuban da wannan shugaba. Menene yasa irin wannan abu bai faru ba a ƙarƙashin gwamnatin Jonathan? Me yasa bai faru ba a ƙarƙashin gwamnatin Umaru Musa Yar'Adua? Me yasa bai faru ba a ƙarƙashin gwamnatin Buhari? Idan aka ce shugaba na da sakaci, ya bar kowa da yake kusa da shi ya yi abin da yake, kuma bai iya tsawata musu ko bai iya kawo kansu ya haɗa a kawo ƙarshen waɗannan abubuwa, to ai kaga dole yin wannan faru. Kamar kwanan ne shugaban ƙasa ya ce shi dokan bata ba shi ƴanci ya kawo sarki da gwamnatin ba su zaman lafiya su zauna tare ba. To sai kasance wannan magana kamar yana nuna irin halaye ne na shi shugaban da kuma inda ake tafiyar da gwamnati a Najeriya a halin yanzu, inda yake mutanen ma da suke ƙarƙashinka kansu ba a haɗe ki ba, kuma suna abin da suka ga dama, kuma ba ka iya fitowa ka musu magana. Saboda haka wannan abu da ya fito fili ba za ka iya ɗauke laifi daga wurin shugaban ƙasa ba, zai nuna maka cewa shi shugaban ƙasa ya kasa haɗa kan mutanen da suke ƙarƙashin shi don su taimaka wurin kawo ƙarshen matsalolin da ake sukan gwamnatinsu.
Idan na fahimce ka Sanata, kana nufin kenan shi Muhammadu Buhari watan ya gaza tafiyar da mulkin Najeriya kenan, a yanzu za a iya cewa wasu tsiraru na kusa da shi suke tafiyar dukin gwamnatin, kake nufi?
Idan ƙasa tana cikin irin wannan hali, ana kashe mutane a arewa maso gabas, ana kashe mutane a arewa maso yammaci. Rikice-rikice na ɓangaren ƙabilanci, ƙasa na neman ta dare gaba ɗaya, kuma ana sukan ka a matsayin ka na shugaba. A cikin wannan hali da take ciki har ka fara zuwa wurare ana maka ihu. To duk mutumin da ke ƙarƙashin ka in dai kai yake ma aiki ko ya kamata a ce ya haɗa kai don ya tabbatar cewa ya kare mutuncin ka da kanka. In kuma ya kasa yin wannan abu ko kuma ya zama cikas ga irin wannan abu, ko rashi ya kamata ka. Idan waɗannan mutane guda biyu ko uku ko hudu da suke ƙarƙashin ka suka nuna cewa ba za su iya haɗa kai don kare maka mutunci da kare mutuncin gwamnati ba. In dai ba tsoron su kake ji ba, in ba wani shakkan su kake ji ba, in ba wai wani kunyar su kake ji ba, babu inda za a ce ba za ka kore su ba ko za ka ɗauki mataki a kan wanda shi ke da laifi a cikin. Amma haka ake zaune a cikin wannan ƙasa.
To, Sanata Shehu Sani kenan a zantawarsa da Ali Yusuf Aliyu Harande. Sai dai mun yi ta ƙoƙarin jin ta bakin mataimaki na musamman na shugaban ƙasa a sha'anin watsa labarai Garba Shehu dangane da wannan batu. To, amma kuma haƙa bata cimma ruwa ba kawo yanzu, amma za mu ci gaba da bibiyar wannan lamarin domin kawo muku ɓangaren na shugaban ƙasa dangane da waɗannan zarge-zargen. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 17-25 da kuma 60. Ga masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar za su iya sauraronmu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da Abdulrahman Buhari Asada. Madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Kowa ya bar gida? Gida ya bar shi.
Kasa wanda ba awa kasace. Darago da ragga masu wuyan zama. Kaji wani gonga. Mola wadaka, sai wadaka jami.
Kowa ya bar gida? Ka gida ya bar shi. Jama'a assalamu alaikum da kuma wani sabon shiri domin ku masu sauraren mu. Mai suna Kowa ya bar gida, kashi ma gida ya bar shi, wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC. Shiri ne da zai tattauna da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin samun sauyin rayuwa da kuma ƙoƙarin da suke yi wa al'ummarsu domin samun ci gaban jama'arsu. Kamar yadda wasunku suka ji a makon da ya gabata, mun tattauna ne da Malama Mary, yar asalin ƙasar Najeriya da ke nan ƙasar Amurka. To, me yasa mutane ke ce ai mun muhe turawa alarki in kiddi ba?
Domin suna da tsoron, san ko tsoron Allah zan ce ba, su a nan suna da lura da rayukan mutane. Domin a nan idan mara lafiya ya samu damuwa, yana da yanci ya kai kara, kuma za a ji ya kai kara yadda an treatin din shi. Amma a gida babu wannan. Su a nan suna lura da rayukan mutane. Su tabbatar kowa an lura da shi, to the extent da za su tambaye ka bayan rashin lafiya, za a tambaye ka da ka zo nan ka samu wani matsala, akwai wanda ya yi maka ya treatin dinka yadda ba ka so. So suna lura da mutane, zaka gan sun akwai kaskanci. Zaka gan likita ba kamar likita zai lura da kai, nurse za su lura da kai. Ka ji asibiti zaka ji kamar kai.
Kamar kai wani sarki ne ku?
Kamar wani sarki ne.
Ikon Allah.
Kuma ba su a nuna bambanci ko talaka ko baki mutum ko fari. Babu wannan.
Haka nan ne. To, Malama Mari, na uku na ƙarshe zan ci a cikin abubuwan da suka baki shawa da ke zo na Amurka.
Shi ne hanyoyin su.
Ok, haka nan ne. Ikon Allah. Hanyoyi ko?
Na gyara hanyoyinsu.
Ba kamar na gida ba kenan?
Ba kamar na gida ba. Kuma hanya ya lalace, saka gan ba batan lokaci sai a yi gyara.
Ɗan kisan hanya suna taimaka wajen tattalin arzikin ƙasa. akwai wani bature da ke cewa ai hanyoyi kamar juyoyin mutum ne, to abun yana ba da mamaki. To kenan kina bukata kika abubuwan da kike gani na Amurka, in ce buktun makaranta da harakan likita da kuma hanyoyi an tabbatar da su a yankunanmu a Niger, Nigeria, Kamaru da Chadi. Kira ne zaki musamman ga shugaba Muhammadu Buhari a yanzu haka.
Na san makaran da nake son mishi shi ne ya ci kukan talaka, ana kashe yan uwanmu, wannan kashe-kashen babar musulmi daban ba, babar krista daban ba, ana kashe mutane ba bai dauke matakin a yi maganin wannan kashe-kashen ba. Ya sani da cewa amana ce Allah ya bashi, kuma a kwana a tashi zai ba da lissafi duk abinda yake faruwa a karkashinsa, kuma bai yi ba. Ya yi alkawari da yawa, ya yi maganin corruption din ma har abun takaici shi ne Nigeria muna da kuɗi amma muna kwana yunwa. Bada haka kira na gare shi shi ne ya tuna da alkawarin da ya yi a gaban Allah da gaban jama, ya cika alkawarin da ya yi. Sannan waɗanda suna karya doka ya doke mutum mataki a ba su horo daidai ga laifin da suka yi. Waɗanda kuma ana taka masu, ana taka yancin su ya yi kokari ya ba kowa yancin shi.
Mary Akila, wani abu ne baki sha'awa cikin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari?
Gaskiya daya ne alkawarin da ya yi bai cika ba, saboda haka ba zan yance ga abin da ya bani sha'awa ba, domin ya zama bai cika mana alkawari ba. So kuka ne nake kullum hawayenmu, ina hawaye saboda ya juya mana baya. Kuka na shi ne ya dawo kan hanya ya yi aikin da ya kamata ya yi.
To mun gode kwarai Mary Akila, yar asalin kasar Nigeria da ke nan jihar Maryland. Mun gode da bamu damar tattaunawa tare da ke a cikin wannan sabon shirin namu mai suna Kowa Bar Gida, Gida Ya Bar Shi, wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke birnin Washington DC. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya yarda. Mun gode.
To madalla yanzu kuma sai sharhin jaridun jamhuriyar Niger.
Tsutsun da aka yi ajiya Litinin a garin Difa na daga cikin muhimman batutuwan da suka fi daukar hankalin jaridu a wannan mako. Jaridar Levanama na cewa mutane kimanin 20 ne suka rasu, yayin da wasu 12 suka ji rauni a sanadiyar turmutsutsun da aka fuskanta a jiya Litinin, lokacin da jama'a ke kokarin shiga gidan wasanni na garin Difa, inda ake shirin rarraba kayayyakin tallafin da gwamnatin jihar Borno ya kai wa 'yan gudun hijirar Najeriya. Jaridar ta ce mata da yara ƙanana da tsofaffi 'yan Najeriya da 'yan Nijar ne abin ya ritsa da su. Jaridar L'Eclosion ta mai da hankali akan wani rahoton cibiyar bincike ta Global Firepower bayan gudanar da bincike da nufin tantance ƙasashen da suka fi ƙarfin soja a duniya, musamman abin da ya shafi ƙoƙarin askarawan kowace ƙasa wajen samar da tsaro, tare da la'akari da irin kudaden da hukumomi ke kashe wannan fanni a kowace shekara. Jaridar ta ce rahoton na bana ya yi nunin Nijar ce ƙasa ta 20 a Afirka, yayin da take matsayin ta 103 a ƙarfin wuta a duniya bayan ƙasashe irin su Mali. Abinda L'Eclosion ta ce sam bai dace da makudan kudaden da ake warewa sha'anin tsaro a Nijar din ba. Jaridar Le Sahel na cewa Jamhuriyar Nijar ta sake komawa kan kujerarta a kungiyar ƙasa da ƙasa mai fafutukar ganin an yi adalci wajen gudanar da sha'anin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa, wato ETO, bayan da babban taron kungiyar da ya gudana a ranar 14 ga watan Fabrairu ya kada ƙuri'ar amincewa Nijar din ta sake komawa kan kujerarta. Biyo bayan la'akari da yadda ƙasar ta cike sharuɗan da aka giddaya mata, mu gargare da jaridar Lanketor wacce ta ruwaito cewa matasan jam'iyyar MNCD nasara sun bayyana rashin gamsuwa da kamun ludayin shugaban jam'iyyar na ƙasa Sani Umaru, saboda zalginsa da mayar da MNSD tamkar 'yar ɗakin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki, yayin da suka ce yana shugabancin jam'iyya ba bisa ka'ida ba sakamakon durba-durbar da aka yi a taron kongirantawa na ranar 23 ga watan Maris ɗin 2019 da nufin sake damƙa masa ragamar jam'iyya don ganin ya tsaya mata a zaben 2021, yayin da taron ya watse ba tare da an zaɓi sabon sakataren jam'iyya ba, ballantana sauran mambobi, abinda matasan nasara reshen Yamai suka ce da sake inji Lanketer. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ta gaida Sule Mummuni Barma, ga kuma kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana.
Ne Alhaji Ahmadu Mayi Bakwai Sarkin Mayun Bakwai Tsarki. Abin da yake tafe, ina son manyan jihar Plateau, ƴan dagar Plateau wanda muka yi PDP da su, sun gudu sun tafi APC, sun kai mana annoba a jihar Plateau. Mun je Teno ɗaya shekara hudu, mun ɗauka ko ya zo sabo ne a gwamna ba zai iya aiki ba. To yau ko ana koyar da mutum a class. Ne shekara da zai san ADB yanzu muna neman biyar, kuma ba elder da ya taɓa buɗe baki ya ce ga kuskuren shi ga laifin shi, to shi ya samu muka ƙaurace musu, mun bar su da fatin su kama mun dawo gidanmu da muke zama PDP muna kallon su. Ni ne Alhaji Ahmadu Maye Sarkin Mayun Bakwai.
Assalamu alaikum VOA mai magana Ali Rakkana Gashuwa, babban auditor general na muryar talakar Najeriya. Ina kira ga 'yan ƙasarmu 'yan Najeriya, maza da mata, musulmi da kirista da wanda ma bai da addini, ya kamata mu tashi tsaye wajen yi wa Najeriya addu'a. Allah ya kawo zaman lafiya mai ɗaurewa. Allah kuma mu roƙi Allah, Allah ba mu shugabanni na gari.
Assalamu alaikum sahihan Hausa na muryar Amurka, mai magana ɗan kaka CEO mai gado da Katifa Kogwar Kanawa ƙaramar hukumar Gera jihar Kano a Najeriya. Sahihan Hausa na muryar Amurka, ku gaya masu mulkin mu na Najeriya, wallahi komai nisan dare gari zai waye, kuma komai nisan jiba zai faɗi a ƙasa. Abin da ya sanar da haka, 'yan siyasa suna cin amana talakawa, waɗansu amma daga ciki ban jam'uwa, musamman waɗanda za su ce wai talaka ba zai ƙaramar sana'a ba, dole sai dai babba. Alhali haka Allah iso ya gani. Lokacin da imani shi ne karamar sana'a, ai gwamnati ta taimaka masa ta, amma ba ta ce ta hana shi ba, ko kuma a kama ka a je a yi mata tara ta banza maka biya ba ce wanka da gidan yari. Wannan zalunci ne wallahi, a hankali masu irin wannan fir'auna ma ya yi abin da ya ga dama ina yake yau, mu wani hali yake ciki a yanzu. Saboda haka wallahi duk ya kira irin wannan ta ce mutuncin talaka, alhali ya san ba shi da halin abin nan a tilasta masa a dinga zalunta sa. Wallahi makomarsu ɗaya in ji Allahu da fir'auna.
Madalla, yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To a takaice, yau Talata jami'an lafiya a China sun ba da rahoto mai cewa yawan mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar mara coronavirus sun zarta 71,000, yayin da kuma yawan waɗanda cutar ta kashe suka haura 1,800. Wajen mutane 11,000 daga cikin waɗanda suka kamu da cutar ne suka samu warkewa. Shugaban ƙasar Siriya Bashar Assad ya ce birnin Aleppo da ke zaman cibiyar tattalin arzikin lardin zai farfaɗo ya kuma yi irin ƙarfin da ba a taɓa gani ba, bayan da dakarun Siriya suka sake karɓe ikon yankin daga hannun mayakan 'yan aware. A wani jawabi da ba a saba gani ba ta gidan talabijin ranar Litinin, Assad ya ce sojojin ƙasar ba za su tsaya ba har sai sun yi cikakkiyar nasara, ko ba daɗe ko ba jima. Ranar Lahadi ne babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya fara wata ziyarar aiki ta kwanaki uku a ƙasar Pakistan, da kira ga ƙasashen duniya da su goya ma ƙasashen da ke ci gaba da ɗaure miliyoyin 'yan gudun hijira daga Afghanistan da yaƙi ya ɗaiɗaita.
To da wannan muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan hantsi, sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da za su kawo muku sababbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Sarfilo Hashim Gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin, sai mai ba da umarni Solomon Abo, sai kuma injiniyan mu na wannan hantsi Patrick Deya, Murtala Faruk Sanyinna daga nan Washington DC nake sallama, ma'assalam.